أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسر رمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي قصان شوى تارا دكو تتجواني سابن شرنا فتوين رحمة شرنا يكي باكو داما دومن ايكو دا تنبيون كو داندا سكشا في الديني درايوة زوا غمالا دومن سامو مفتا كما أنا ايكو مانا دا ساكوانان تنبيو تتجواني شريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 3 ga watan Rajab na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 5 ga watan Fabrairu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malaminmu al-professor Sheikh Muhammad San Umari Jallemo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Sajidus Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo أكرمك الله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يوم وما سو كلم ولسول رم وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث ياتبتش كن سيول البخاري دقا الزبير بن عدي يكيشي وشكونا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ظلم الحجاج يتي من كيوى أنس دم مالك كوكا زالنشن حجاج الحجاج ابن يوسف الثقفي ليدك تكين ودن سكي ملكي سكي سلوتا زامن دولة بنو أمية وسمى زامن عبد الملك ابن مروان يتي من كيوى كوكا مو زواج أنس دم مالك كيوى قائرن زالنشن دمكي غنينا الحجاج ابن يوسف sai Anas dan Malik yace da su ku yi hakuri isbiru ku yi hakuri naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yati zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu hatta taqum as-sa'a babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo bayan sa yafi shi zama sharri har alkiyama ta tashi. Wani hadisi wanda Imam al-Bukhari da waninsa suka rawaito a lokacin da mutane da suke karkashin mulkin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi lokacin yana gwamna a Iraki, lokacin da ya tsananta matsawa al'umma da wasu dokoki marasa kan gado, dokoki na zalunci wanda Allah subhanahu wata'ala bai saukar da su ba a cikin littafin sa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da su ba, yake ketare iyakar shari'a da iyakar doka da iyakar hukumomi da aka gindaya na laifuffuka ga masu laifi, ya zanto kisa da zubar da jini a wajensa ba komai bane, dan abu kankani sai ya sa a kamo mutum a halaka shi. Abin ya wuce ma masu laifi har ma waɗanda ba masu laifi ba, kai har ta kai ma ga mutane salihai, mutane na ƙwarai, yayi musu barazanar kisa, wasu ma ya kashe su, irin su Al-Hasan al-Basri su barazanar kisa, irin su Amir al-Sha'bi, irin su Sa'id ibn Jubair, shi Sa'id ibn Jubair ma sawaye aka yanka shi a gaban sa. Saboda haka mutane suka shiga wani hali wanda yake mawuyaci kwarai da gaske, ba magana ce ake ta sai kai laifi ba, a'a, ko wani irin zargi ya shiga tsakaninka da Hajjaj ko aka kai masa wani gulmarka ko wani kurmato, to shikenan zai iya daukan wani mataki tsatsaura ne ya ga ya cutar da mutum. To mutane suna ta kuka da irin wannan hali mawuyaci da suka samu kansu a ciki karkashin mulkin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Da haka sai suka je suka kai kukan su ga Anas dan Malik, sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda shi ma yana nan a kasar Iraki a lokacin yana Basra. Suka je suka kai masa kuka cewa ga halin da suke ciki, zalunci ya yawaita a kansu, shine sai Anas dan Malik yace da su isbiru ku yi hakuri yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yati zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun min babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo bayan sa ma sai ya fi shi zama sharri ma'ana yanzu kuna ganin cewa kuna cikin wani hali mawuyaci mai wuyar sha'ani zalunci waye ya miwa to ku yi hakuri ba ku san idan Allah subhanahu wataala ya kawo wani canjin kuma za ku samu kanku cikin wani yanayin da yafi wannan tsanani shi haka naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace babu wani lokaci da zai zo face wanda zai biyo bayan sa sai ya fi shi sharri kuma har alkiyama ta tashi hatta ta koma sa'a wato haka abin zai ci gaba da kasancewa har alkiyama ta tashi malamai sun tattauna wannan hadisi sun kuma yi duba da nazari kan wasu abubuwa da suka faru a rayuwar al'umma ta musulmi waɗanda wataƙila wani ya ce ya aka yi wannan hadisin ya saba domin wannan hadisi kamar yadda malamai suke cewa ba zai yiwu a faɗe shi haka nan ba sai da wahayi tunda labari ne na gaibu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da kishin mu'jizarsa yakan ba da labarin wani abin da bai wakana ba ya zo kuma ya wakana daga baya saboda ubangiji subhanahu wataala yakan tsinkayar da shi abin da yake boye amma kana Allahu li yutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah ce Allah ba zai tsinkayar da ku gaibu ba amma yana zabar daga cikin manzanninsa wanda ya ga dama ya sanar da su wani abu na gaibi عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول لا شي مسنن غيب ني الله مسنن غيب ني بايا تنكاير da wani baya nuna ma wani gaibin sa sai wanda ya zaba daga cikin manzannin sa to annabi sallallahu alaihi wasallam shine zababban zababbu dan haka Allah subhanahu wataala yake tsinkayar da shi wasu abubuwa da ba su kasance ba kuma su kasance daga baya wannan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Allah ya gaya wa annabinsa annabi kuma ya gaya wa al'ummarsa cewa la yati zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun min dan haka wannan yana daga cikin alamatun nubuwa to sai wasu malami suke cewa to ai ya akai kuma aka samu a wasu lokuta kadan akan iya samun lokaci mai tsanani kuma daga baya a zo a samu lokacin da ya fi shi sauki ya zo wanda bai kai wancan tsanani ba suka ce kamar lokacin Umar ibn Abdul Aziz lokacin Umar ibn Abdul Aziz ya kasance mafi sauki akan lokacin da Hajjaj yake wannan zalincin tunda wancan kissa da aka ambata ta kasance kafin zuwan Umar dan Abdul Aziz ya karɓi gaban mulki lokacin Abdul Malik ibn Marwan to kuma gashi lokacin Umar dan Abdul Aziz aka zo aka samu rayuwa ta al'umma ta kyautatu aka samu wadata aka samu walwala aka samu yalwa aka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya tsawon shekara biyu da yayi mulki to kaga anan zamanin da yazo bayan na Hajjaj ya kasance khairun min zamanil Hajjaj ba sharrun ba to shine wasu malamai suka ce wancan hadisi yana gaya maka abin da yafi yawa ne wato ana gaya maka galibin abin da yake kasancewa ba wani abin da zai iya dan faruwa wani dan lokaci ba domin lokacin da aka yi wa Al-Hasan Al-Basri tambaya game da wannan hadisin yace la budda lin-nasi min mutanaffisin ko min tanfis yace dole ne akwai wasu lokuta da mutane za su dan lumfasa don haka koda abin haka yake a sunnance sunna ta ubangiji to akwai kuma lokacin da za dan samu numfasawa a dan kawo wani lamani kuma da zaka samu dan canji mai kyau to saboda haka kaga shi ma yana nuna cewa abin a kaida ce da take al-aghlabiyya ba muttarida ku yaushe ba wasu malaman suka ce a shi kansa Anas dan Malik ko kuma Abdullahi dan Mas'ud wanda shi ma an rawaito wannan hadisi daga wajensa shi ma ya fassara abinda ake nufi da wannan hadisi lokacin da aka yi masa tambaya cewa to ai akan samu wasu lokuta da za su zo wanda suke masu wato akan samu sauki a ciki. Yace a'a, yace abinda nake nufi ko abinda ake nufi ba wai ana nufin wato samu ba ko duniya ko yalwa ko arziki ko abinci ba wai wannan ake nufi ba. Yace laisa la a'ani المال يفيده ولا العيش يصيبه ba wai ina nufin ruki yadda mutun zai samu ba ko kuma kikkiawar rayuwa da mutun zai samu, wannan ba shi ake nufi ba. Ana nufin la yati yawmun illa huwa aqallu minhu ilman, la yati yawmun illa huwa aqallu ilman min alladhi qablahu. Dukkan wani zamani da zai zo kuma sai ya zan ilimi yana raguwa fiye da yadda yake a baya, raguwar da take fiye da ta baya. Saboda kai ce to kuma idan malamai suka zanto babu su, to kuma za a rasa masu umarni da kyakkyawan abu, a rasa masu hana mummunan abu, daga nan kuma zukata sai su lalace, daga nan kuma sai al'umma ta halaka. Wato ya fassara abin da cewa ana nufin karancin ilimi na sanin Allah, karancin masu cewa a yi daidai, karancin masu umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna, su ne za su zai ta faruwa. Duk sanda wani ya tafi kuma wani ba zai bai gurbinsa ba, duk sanda wani ya tafi wani ba zai mai gurbinsa ba. Haka abubuwan za su yi ta tafiya har a waye gari, babu mai ce ma wani kaza da kake yi ba daidai ba ne ka bari, ko ka zo ka yi abu kaza shi ne mai kyau. A waye gari babu al'amiruna bil ma'rufi annahuna 'anil munkar. To kuma kudan aka dubiyar da rayuwar take tafiya a yanzu, ba wai ana maganar rayuwa magana ce ta ci da sha ba, a'a ana magana ce ta gyaran zuciya da samun kyakkyawan ɗabi'u da kyakkyawan halayya da kyakkyawar alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa. Idan muka lura cewa dokuta na ƙara tafiya, abubuwa suna ƙara raguwa, wato nagarta ta zuci tana ta ƙara raguwa. Ko da kuwa an samu sha'anin wadata ta samu tana ƙaruwa, to amma kuma nagarta tana raguwa. Idan muka duba rayuwarmu a baya can, samun da yanzu ake da shi da ba a da shi a haka a baya can, masu kuɗi da yanzu ake da su a da ba a da su, mutane yanzu da suka mallaki wasu abubuwa na rajin daɗin rayuwa da can ba a da yawa kamar haka. Za ga mutane an mallaki gidaje, an mallaki motoci, an mallaki manyan shaguna na sana'a, an mallaki wasu abubuwa da yawa wanda a da can duk babu wannan wadatar sosai. To amma kuma nagarta a da can tafi yawa, a da can mutane sun fi nagarta, a da can an fi samun masu jan kunne su hana kuma a hannu, a da can an fi samun waɗanda suke yin ilimi da tsoron Allah, ilimin da zai sa su riƙa faɗa wa mutane gaskiya. Amma yanzu koda an samu masu ilimin kaɗan ne ko masu faɗar gaskiyar kaɗan ne waɗanda za su yi umarni da kyakkyawan abu. A cikin ma'asar ɗin da suka zo daga Abdullahi ɗan Mas'ud, yake cewa malamai ne za su zo su tafi, kuma wasu su maye gurbinsu su sanya tufafi irin na malinta, suna kuma yi wa mutane fatawa da ra'ayinsu. Yaftuna bi ara'ihim, haka yace, suna yi wa mutane fatawa da ra'ayinsu, ƙarshe su kai mutane su baro, su halakar da mutane, su halaka a wajen Allah subhanahu wata'ala. To wannan shi ne lalacewar zamanin da wasu malamai suka fassara hadisin da shi. Ba wai ana nufin lalacewar zamani ta fuskar cima ba, ta fuskar abinci, ta fuskar sutura, ta fuskar kayan walwala, kayan marmari, ba wannan ne ake nufi ba. Ana nufin lalacewar zamani ta fuskar lalacewar zukata, ta fuskar lalacewar tarbiya, wanda kuma duk wani wanda ya dubi rayuwar da umma take ciki zai fahimci haka. Kusan kullun abin ƙara taɓarɓarewa yake, kullun abin ƙara taɓarɓarewa yake. Abinda baka tsammanin zaka ganshi na rashin tarbiya, na fasadi, na badala, yanzu gashi nan ya zama ko ina ma. Abu ne da ba ma a yin sa a boye, ana fitowa a bayyana, kai har ya waye an waye gari ma wasu alfahari ma suke da abin. Ma'ana idan ma sun yi fitowa suke yi, sai alfahari da irin abin da suke yi na barna, na rashin kyautawa, da mutum ne zai yi abin da bai dace ba amma shi da kansa zai dauki hoto hoton ma ba wai hoto da skarare hoto mai motsi na video ya saka kuma a cikin shafin sa ko ya ta yadawa a cikin sauran platforms na dandali na sadarwa to kaga munin abin kullun karuwa yake duk wata hanya da aka fito da ita wace ya kamata dan adam ya yi amfani da ita kiran wajen abin da zai ciyar da shi gaba wajen abin da zai kara kyautata alakarsa da Allah maimakon ayi amfani da wannan damar da wannan sauwakewar da Ubangiji ya yi ma dan adam sai kuma ya zanto barnar da ake da ita ta ninninka abin da ake yi sai da amfani to kaga a haka in ka du fahimci hadisin zaka ga cewa ai lalle la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun min babu wani zamani da zai zo sai kaga wanda zai biyo baya yafi zama sharri ga dan adam domin zaka yi ta ganin abubuwan da zai karasa Ubangiji subhanahu wataala ya fishi da dan adam Allah ce falamma asafuna taqamna minhum yayin da suka ba mu haushi suka bakanta mana sai muka kama su da munar azaba muka azabtar da su don haka sanda dan adam kuma ya ci gaba da yin abinda zai zanto barnaci abinda zai fusata Ubangiji to kuma yana ƙara tunkarar alakar sani yana sani ko baya sani Ubangiji subhanahu wataala baya halaka mutane haka kawai kuma kan rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun Allah ce Ubangijinka baya halakar da wata alƙarya dan zalunci alhalin mutanen cikinta suna gyara Ubangiji subhanahu wataala idan dai har aizanto akwai masu gyara a cikin al'umma akwai masu hana kikkiawa wato mumunan aiki su umarni da kikkiawa to Allah baya halakar da wannan al'ummar amma in ya zanto masu barnar su suka fi yawa kuma sannan masu hana barnar kuma kullun suna raguwa kuma ana samun waɗanda suke promoting dinta suke ƙara wato habaka ta a cikin al'umma suke ƙara fito da hanyoyin yadda za a yi ta ma ko ma su maida ta zama halalci malal maimakon ma mutane da suke yin laifi suna jin laifi suke a wayi gari ma su rika jin ma ai ba ma laifi suke yi ba to kaga wannan babu shakka sharri ne wanda dan adam ba zai kai labari ba a cikin sa mu duba mu ga yadda yanzu rayuwa ta koma tamu umarni da kikkiawan abu da hana mummuna har ma yana neman ya sake daukan wani ya bashi ma wani suna daban yanzu mutumin da zai ga abin da ba daidai ba ya ce a bari kowa na dinin abu kaza sai ce kafi ya sa ido wato umarni da kikkiawan abu da hana mummuna ya koma sa ido wato kafi ya sa ido ga ana cewa wannan fa abu ne da ya shafe shi wani abu ne privacy ne nashi bai kamata kana shiga cikin harkar da ba taka ba ka bar shi da Allahnsa shi da Ubangijinsa yaya zaka shiga tsakanin bawa da Ubangijinsa ina ruwanka da shi kusan kalmomin da yanzu suke ta yawo kenan yayin da wani zai zo yayi abin da ba daidai ba a fito ana cewa ai kaza da kake din bai dace ba sai ci to ina ruwanka kafi ya sa ido kai ka ji da kanka mana ai kowa ma mai laifi ne wato ana neman a nuna cewa shi umarni da kikkiawan abu da hana mummuna ya zama shiga sharo ba shanu shiga harkar da ba taka ba shiga harkar mutane shiga privacy nasu wanda kaga wanda yake nuna maka cewa an kai wani matsayi da al-islah da gyara zai zo ya koma shine laifi shine barna kuma ita ce yanci na mutum yayi abin da ya ga dama ai yana da yanci bai shiga haƙƙin kowa ba kai wannan kuma tsakaninsa ne da Allah tsakaninsa ne da Ubangijinsa babu shakka wannan irin zamani da muke ta ƙara shiga cikin sa sharri ne ba kankani ba hadisi da dama sun nuna mana cewa Allah subhanahu wataala zai kawo mana taimako duk sanda wani abu ya taso matukar zamu rika umarni da kyakkyawan abu mu hana mummuna ba a taba cewa ana son a samu wani zamani wanda shi a cikin sa gaba ɗaya ba masu laifi ba a taba samun wannan ba ko lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi lokacin da yafi kowanne tsarki yafi kowanne zamani nagarta tun kafuwar duniya ba a taba samun lokaci da ya samu mutane nagartattu ba kamar zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ana samun laifuffuka nan da can ana samun wanda zai yi sata ana samun wanda zai yi zina, ana samun wanda zai sha giya, ana samun wanda zai cutar da dan uwansa, ana samun munafukai, ana samun masu bautar wannan Allah, ana samun wasu addinai da ba na gaskiya ba, duk akwai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa alkhairin shi yafi yawa, sannan kuma waɗanda suke yi ba daidai ba ana hukunta su, waɗanda suke buƙatar umarni da kyakkyawan abu ana yi musu. Saboda haka wannan yasa zamanin ya zama zamani tsarkakakke. To haka duk sanda za a kwatanta irin wannan, ko da za a samu masu laifuffuka, za a samu masu manyan laifuffuka da ƙanana, inda har akwai masu cewa a daina kuma ana mutunta su, babu shakka al'ummar za ta yi ta samun tallafi daga Ubangiji, za ta yi ta samun taimako daga Allah subhanahu wataala. Amma in ya kai umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, ya an waye gari shine laifi, shine ba daidai ba, to babu shakka wannan al'umma tana ƙara shiga cikin halaka ne da musiba. Don haka wannan faɗa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mu'jizozin sa ne, kuma haka take ta tabbata. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta taquma sa'a, har lokacin da alƙiyama za ta tashi. Akwai batu na saukar Annabi Isa alaihi salam, akwai batu na zuwa na bayyanar mahadi, wanda bayyanar mahadi za ta gabata, sannan saukar Annabi Isa alaihi salam. Tsakanin bayyanar mahadi da saukar Annabi Isa alaihi salam akwai dujal da zai bayyana. To wasu malamai suka ce wancan hadisi yana nufin har zuwa lokacin da waɗannan kuma manya-manyan alamomi na alƙiyama za su bayyana, wanda su kuma su ne suke nuna cewa alƙiyama gab da ta tashi take. Don haka su ba a ƙiyasta su cikin abin da wancan hadisi ya zaba, ya ambata, domin babu shakka zamanin mahadi Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa za a cika duniya da adalci, kamar yanda kafin zuwan sa aka cika ta da zalunci. Sai duniya ta cika da zalunci, sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana mahadi, inda zai cika duniya da adalci, a samu yalwa a yaƙi dukkan waɗanda suke mabarnata, a gasa maganin su a bayan ƙasa, sannan dujal ya bayyana nan ma kuma a shiga wata jarrabar wacce take gagaruma wa dan adam bai taba ganin irin ta ba, sannan ko bayan wasu lokuta, wasu shekaru, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Annabi Isa ya sauka ya yaƙi dujal, a samu kuma gyara a bayan duniya. To wannan malamai sun kebe wannan zamanin nukan da za su zo lokacin da waɗannan manya-manyan alamu za su bayyana cewa ba sa cikin shi wancan hadisi. Allah subhanahu wataala ya samu dace.
To amin summa amin malam laisaka alkari. To tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam, shin yan biyu suna da wata falala ne ta musamman, kuma idan ran su dace ana ganin suna iya hana abinci da ruwa ko kuma su cutar da mutum, shine ke tambayar wannan tsafi ne ko kuma baiwar su ce?
Yan biyu kamar ko sauran halittu, kamar sauran halitta ne, daidai suke da yan ɗaya-ɗaya, ba wani bambanci tsakanin ɗan biyu, ɗan uku, ɗan huɗu, ɗan biyar. Ana haifa hawa za ka ce ta haifi tara, takwas, bakwai, duk daidai suke da wanda za ta haifi ɗaya. Kawai baiwar da za a ce baiwa Allah ya yi wa shi ita wannan mai haihuwar da mijinta, Allah ya ba su ‘ya’ya lokaci guda masu yawa. Wannan ita ce baiwar, su aka yi wa baiwar, ba wai su ‘ya’yan ne baiwar ba. Wannan shi ne kawai, amma maganar cewa ko shi ɗan biyu yana da wani abin da shi ɗan ɗaya ba ya da shi, ko yana iya yin wani ƙofi, ko yana hana abinci ya dafu in ya yi fushi, ko waye irin wannan tatsuniyoyin da aka yi ta yi a da can lokacin kafin ilimi ya yawaita za ka yi tawa jin, amma yanzu abin ma ya ɓace, yanzu ba ka jinsa. Da can haka ake faɗa, in ya yi fushi sai abinci ya ƙi dafuwa, a yi ta faɗa, mu ba mu gani ba. An sha ɓaɓata wa ɗan biyu ɗin a daki ma wani ya yi fushi ya yi kuka, amma abincin gidansu zai dafu a ba shi kuma ya ci. So wannan duk magana ce ta molanka, ta tsuniyoyi ne. In ma an samu wani abu ya faru irin wannan, sai dai wani abu da zai iya faruwa ta harkar aljanu, amma ba wai wani baiwa ce wani Allah ya washe ɗan biyu ba. Sai ɗan biyu kamar kowa yake, ba kuma wata falala da yake da ita akan wanda ya fito shi kadai. Annabawa duk su kadai suka fito. In har falala ce ake samu ta yadda ka shigo duniya, to da sai wanda ya fito shi kadai ya fa falala, ba wanda suka zo su biyu ba. Dan annabawa ba wanda aka ce an haife shi su ɗan biyu ne, duk annabawa mutum shi kadai Allah yake haifa. To kaga kuwa a cikin zababbun mutane ai ba kamar annabawa. Haka nan manyan salihai, manyan sahabbai, kafin ka ji an ce ga ɗan biyu, ko Hassan da Hussein ai ba ɗan biyu bane, tsakanin shekara guda ce kawai sunan ne wannan aka sa Hassan, shine babban daga baya kuma aka samu wancan shi kuma aka samu sa Husayn tasgiri ne na Hassan wato kanin sa ne so ba wai tare aka haife su ba saboda ka kasancewa an haifi mutane su bi tare ba wai da nufin cewa suna da wata daraja ta wata musamman ba akan waɗanda aka haife su daidai ku in har ra'ayi duba wannan falala ce ma in ma mutun ya ga dama zai ce a wanda aka haifa shi kadai ya mafi falala saboda annabawa hanyar da Allah ya zaba musu su fito duniya kenan Allah kuma yana musu kyakkyawan zabi sai a juya abin ne ba a fade shi a yadda mutane suke gani ba saboda ka ba ya da in kaga wani ana cewa dan biyu ne kuma yana yin wani kulumbutu ko wani saddabaru to wannan kuma wata fitina sace shi ba wai ba ta da alaka da zaman ta sa dan biyu ko dan dayan ne in ya koyi wannan abubuwan da zai iya yi ba dan yana dan biyu bane ya zama haka zai yi a samu wani cikin yan biyu din kuma ya je ya koyi wasu abubuwa na saddabaru na rufa'ido ko ma na tsafi ya rika yi to ba wai dan biyu bane a wannan koyayi kuma wanda ma yake shi kadai ya fito duniya shi ma zai iya koya ya yi irin wannan abubuwa
to sai wannan take chamalan shekaru nawa ne mace za ta yi jiran mijinta idan ya tafi wani garin ya barta kamar kafin a hukumance cewa auren ta ya rabu
to mutumin da zai tafi ya bar matarsa iri biyu ne akwai wanda zai tafi kuma an san inda yake illa iyaka da ya kidawa ga matarsa yana can wani gu nesa ana iya magana da shi ko ana iya aika masa sako shi ma zai iya aika sako to kaga wannan in ya bar matarsa ba ci ba sha ba kula to wannan tana da dama ta je ta kai ta neme sake ta tunda ba zai iya rike ta ba ko baya rike ta da yadda Allah ya ce rike ta tana iya nema ya sake ta ya ba ta takarda ta je ta yi wani auren in kuma ya ki tana iya zuwa ta kai kara gaban alkali ya neme shi ko ya zo ko bai zo ba alkali yana iya yin hukunci da ya dace da adalci to kaga shi wannan yana nan ana iya tattubarsa ana iya magana da shi ba za a yi hukunci ba tare da an tuntube shi ba in ya zanto ya tafi ya batta nemo shi a yi magana da shi kai ka tafi ka ban matar ka yau shekara ɗaya yau shekara biyu ba ka sake dawowa gare ta ba in kaga ba za ka zauna da ita ba shikenan ka sallame ta ta kama gabanta in ko za ka zauna da ita to lalle ka kula da haƙƙinta saboda kaga shi za a iya tattauna da shi har a nemi hukunci a kansa wanda kuma ya tafi ba a san inda yake ba ba a da labarinsa an bincika ba a da labarinsa to wannan mafi ingancin maganar malamai kamar yadda ya kasance a cikin ayyukan sahabbai kamar sayyidina Umar da waninsa shine ana ba su shekara hudu ba a gano inda yake ba bai bayyana ba to alkali sai ya raba auren ta idda tai wani auren nata ko da ya dawo ba matarsa bace auren sakin ya riga ya tabbata na'am
to sai wanda yake cewa mallam mutun ne ya rasu ya bar yara amma ko ba a raba gado ba da wuri har ɗayan su yayi ridda to shine yake tambayar ya halata daga bayan shi a raba gadon da shi wanda yayi ridda
inda har yayi ridda ba a raba gado ba to ba shi a cikin gado ko da kuwa sanda mutumin ya mutu yana mu'mini yana musulmin sa to kafin a raba gado sai ya ridda shikenan ya haramta wa kansa wannan gado ba zai ci gadon sa ba kamar wanda zai musulunta ne bayan mahaifinsa ya rasu lokacin da mahaifin ya rasu yana kafiri to sai ya musulunta bayan mahaifin ya rasu kafin a raba gado to kaga ka shi ma kafin a raba gado in ya musulunta shi ma zai za a bashi gado tunda ya musulunta kafin gadon ne ya zama mallakin wasu kafin amma mallakawa masu shi da a ce bayan ya rasu yana kafiri aka raba gado bayan ba kowa nashi kasan sai ya ce to ya musulunta to ba a ce ku dawo a sake rabu ba a'a yanzu dukiyar ta riga ta zama mallakin su ce ba kuma magana a sake dawo da ita shi ya rasa ta gaba daya to haka nan in yayin ridda bayan rasuwar mahaifinsa kafin a raba gado to ba shi
to masu kallamu kuna tare da shirin Fatiha Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma muna tare da Sheikh Malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri za mu dora nan gaba kadan a cikin shirin ku daga cikin tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na fitoyin rahma inda muke tare da shi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jelimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Barau da Kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko mana da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri domin samun mafita cikin al'amuran da suka shige muku duhu game da addini da kuma rayuwa to tambayarmu ta ga malam ta zo daga wanda yake cewa wanda yi sallar farilla shi kadai bai ta da ikama ba shin sallar sa tayi ko kuwa sai ya saki
sallar sa tayi ta da ikama ba ita ce shiga sallah ba shiga sallah tana fara ne da kabbara harama kamar yadda yazo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim saboda in yayi kabbara harama to ya shiga sallah daga nan rukunin sallah suke yake farawa rukuni na farko bayan niyya ikama dawama akan wato lazimtatta wajibi ne zanto mutum duk sanda zai sallah yayi ikama amma ba wai in bai yi ta ba sallar sa bata yi ba amma ya barinta ya bar yin ta gaba daya laifi ne a ce mutum duk sanda zai sallar farila kin ikama ya ce ya daina ikama daidai yake da addinin kiran sallah aka daina yin kiran sallah kowa ya zama mai laifi dole sai an samu wanda zai rika kiran sallah to haka ita ma ikama a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallar farilla ba tare da ikama ba so haka barin ta gaba daya laifi ne amma kuma rashin yin ta ba yana nuna sallah ta bace ba
to sai wanda yake cewa mallan ya kasance ya kan bar yin wuturi har sai bayan ya tashi can cikin dare sannan kuma ya ji mallan ya ce ana son ayi wutari kafin mutum ya kwanta bacci to shine yake tambayar hakan da yake yi yayi kuskure kenan
ban san ina ya ji maganar ba abinda aka ce annabi ya faɗa ij'alu akhira salatikum bil layli witran ku sanya wutari shine ƙarshen sallar ku ta dare wato zanto shine ƙarshen sallar ka da zaka yi da daddare wutari in kasancewa in ka kwanta ba zaka tashi ba to kaga gara ka gabatar da wutirinka in ka san ba za ka tashi kai qiyamul layli ba to sai ka gabatar da wutirinka kafin kai bacci amma in ka san za ka tashi kai qiyamul layli to yanzu to wutirinka shine na ƙarshe wannan shine abin da yake sunna amma ba a ce duk sanda za ka kwanta kai bacci ba dole sai kai wutiri kai bacci in kana tashi kana yin qiyamul layli ba buƙatar sai kai wutiri kafin kai bacci sai kai wutirinka shikenan
shi kuma ne yace tambayar sai ta ce shin idan mutum ya sayi kayan gwanjo kafin ya fara sallah da su sai ya wanke ko kuwa idan ya ga babu wani alamar da ta jikin su zai iya yin sallah da su haka
ya danganta da kayan gwanjo din kayan gwanjon da zai fito daga kasashen musulmi ba daidai yake da wanda zai fito daga kasashen da ba na musulmi ba muka ce gwanjo ana nufin kayan da aka yi amfani da su amma in ya zanto sababbi ne don a cikin gwanjo ba ana samun sababbin kaya wanda ba a taba amfani da su wanda hukuncin su daban kuma ka ce gwanjo da ake magana anan shine wanda aka taba amfani da shi sannan kuma aka kawo shi kasashe masu karamin karfi zai zama kuma kayan ado kayan sawa a wannan kasashe to in ya fito daga kasashen musulmi ba buƙatar dole sai ka wanke shi sai da in kaga alamar kuma datti ko kana kyankyami to kuma wannan wani hukunci ne daban da ya shafe ka kai kadai amma ba hukunci ne da ya lazimci kowa ba akwai wanda ko kwanuka sai ya sababbi fil aleda sai ya wanke kafin amfani da su wannan kaga wani abu ne da ya shafe shi ba za a ce yayi laifi ba kuma wanda bai ba za a ce shi ma yayi laifi ba to in ya zanto da kasashen musulmi ne abin ya fito to al'asulu shine tahara abin da ya fito daga kasashen musulmi asali shine ka dauke shi abu ne mai tsarki kamar ruwan da za a zubo maka shi kana tafiya sai aka watso maka ruwa daga gida rasulu shine ka dauka ruwan da ya taba ka mai tsarki ne kaka kawo zacen najasa sai in ya bayyana cewa najasar ce to haka yake kayan da zai fito daga kasashen musulmi al-aslu fiha at-tahara shine tsarki tsarkakakku ne sai idan wani abu ya bayyana kuma to kaga wannan hukuncin sa daban in ya fito daga kasashen waɗanda ba musulmi ba to kaga in gwanjan sabo ne kaga shi ba wannan hukuncin sa ba za a ce masa mai manajasa ba sannan wasu suna karsa shi har ila yau gida biyu in ya zanto akwai wanda suke adawais ne kayan ciki ne akwai kuma wanda kayan waje ne akwai wanda kananan gajejerun wanduna ne misali da ake amfani da su kaga hukuncin su ba zai daidai da hukuncin court ba da ake sawa a jiki to suka ce idan ya zanto adawais ne to wannan a wanke su saboda an san yadda su waɗannan mutane ba dahara suke yi ba kamar yadda musulmi suke yi to dan haka akwai yuwar ya zanto akwai wani abu na najasa a ciki amma in ya zanto kaya ne da ake amfani da su a waje ba na ciki ba to wannan dan ba wanke ba wani abu to wasu kuma suka ce a'a in dai har ya kasance da kasar da ba ta musulmi ba ya fito to a wanke din shi yafi saboda akwai yuwar wani abu ya faru na najasa a cikin kayan da ke na wajen tunda shi najasar abun sa ba mai dauke ta komai ba ya bar shi a haka kai kuma ka dauka kai amfani da shi saboda wankewar shi yafi dan shi musulmi ana ganin cewa duk sanda najasa za ta taba kayan sa zai wanke ko ya sa ruwa amma kafiri shi bai dauke ta komai ba saboda haka zai yi wa na wajen ne kuma najasa ta taba shi kuma kafirin shi bai damu ba ko watakila dan sa dan hankici dan goggoge shi ke ne ci gaba da harkarsa kuma ya cire kayan ya jefa cikin gwanjo a kawo shi musulmi ya sa yi sallah da shi to shi yasa ka ce in dai daga kasar kafirai take gwanjan yake to a wanke shi kafin a amfani da shi sawa'un kayan ciki ne ko na waje ne to wannan maganar kuma ita tafi zama ahwat wato ita za ta sa mutun ya fi kaucewa shiga shakku ko shubaha ko waswasi na'am
to sai wannan mai tabbayar shi kuma yake cewa mallan ya inganta cewa akwai hadisin da yace akwai ran da aljanna za ta kare ya zama babu ita kamar wuta za ta kone ta zama babu ita
a hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da yace aljanna da wuta za su kare in fact ma abinda aka fi samu daga nassoshi na alqur'ani da sunna shine aljanna tana nan wannan ijma'in musulmi sai wanda ya shuzuzi ko ma ya fita daga kaida ta musulmi shine yake cewa aljanna zata kamar aljaham ibn safwan wanda shi tuntuni malamai ma a zamanin sa suka kafirta shi wanda yake cewa aljanna da wuta gaba ɗaya karewa za su yi ba za su zauna ba har abada saboda in suka zauna har abada to an samu wani abu ya dawwama bayan Allah shi a gurin sa cewa tauhidi ne ya kore samuwar aljanna har zuwa ba iyaka shi aka samu an samu alhawadith allati la tatanaha alhadith allati la yatanaha shi a gurin sa ba zai yi ba to haka yake cewa aljanna za ta kare wace za ta kare akwai wani wanda shi ma fadacce ne mu'tazili ne abul huzail al-allaf shi cewa yake a'a dukan su za su daina motsi da ƴan aljanna da ƴan wuta da za a daskarar da su kawai za su zama wanda daskararren abubuwa to duk wannan maganganu ne da suka fita daga tafarkin musulmi na kwarai magabata na kwarai abinda magabata na kwarai suke kansa shine aljanna tana nan har abada ba za ta gushe ba wuta ita ce akai sabani akan shin akwai lokacin da za ta kare ko ko wannan shine aka dan samu sabani shi ma dai sabani ne wanda maganar cewa ba za ta kare din ba shine yafi inganci akwai bambanci tsakanin wutar da za a hora ko za a yi wa musulmi horo da ita mu'mini horo da ita da kuma da za a sa kafirai wutar da za a sa mu'minai masu saban Allah mu'minai ne sun mutu da tauhidi da kadaita Allah amma kuma sun mutu suna sabawa Allah to waɗannan za a shigar da su wuta za a yi musu azaba amma wutar su azaba su ba ta har abada bace tunda za a fitar da su daga wannan wutar to kaga ana fitar da su ta wannan wuta aikin ta ya kare amma kafirai su azaba su ta har abada ce wa bahum bi kharijina minha wa lahum azabun muqim khalidina fiha abadan Allah ya tafa malakum min mahis Allah ya tafadar ayo irin waɗannan cewa ba za su fita ba wa hum minha bi mukhrajin ba su ba fita azaba su ta har abada ce to su kaga babu maganar sune wanda Allah subhanahu wataala yace allazi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya yace yaslan naral kubra kaga ashe akwai wutar da ba babba ita ce wutar da za a sa waɗanda suke musulmi masu saban Allah, to su wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su mutu, waɗancan kuma kafirai ba sa mutuwa, la yuqda alaihim fa yamutu, ba za a gama da su ba su mutu, la yukhaffafu anhum min adhabihim, ba za a kuma sassauta musu azabarta ba, kullama najjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab, duk sanda fatar jikinsu ta zagwanye sai mu canza musu da wasu fatin dan su ci gaba da dandanar azaba, so haka su babu ranar fita daga wuta, don haka wutar su tana nan, fazuqu falan nazirakum illa azaba, shi ku ta dandana, ba za abinda zamu kara muku sai azaba, ma'ana azaba za ku ci zama azaba, kullum azabu jahannama khalidina fiha abada, da azabar jahannama kuma za su dawwama a cikin ta har abada. To kaga wannan wutar kafirai kenan, aljannan mu'mini ita ma ba ta yankewa, da cewa amal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk, yace ata'an ghayra majzuz, ce waɗanda suka rabauta da aka datar da su suka rabauta su ne musulmuminai, to suna da aljanna khalidina fiha, za su dawwama a cikin ta ma damat as-samawati wal ardu, matukar sammai da kasai suna nan, sammai da kasai ma'ana samman aljanna da kasa, aljanna tana da sama tana da kasa, alace illa ma sha'a rabbuk, sai abinda ubangijinka ga dama, ma'ana dawwama su a cikin gidan aljanna mashi'a ce ta ubangiji, ba wai wani abu bane da ya zama wa Allah tilas, saboda babu abinda Allah yake yi ba karkashin mashi'ar sa ba, shine ma'anar ma illa ma sha'a rabbuk, ba ana nufin cewa akwai lokacin da Allah zai ce ƴan aljanna sun gama cin buriyar aljanna ba a fitar da su, a'a ana nufin cewa wannan abin nan din wannan ni'ima din ni'ima ce da suke samun ta karkashin mashi'ar Allah, to sai a ƙarshe Allah ce ata'an ghayra majzuz, kyauta ce ba mai yankewa ba, to kaga ro abin da aka ce baya yankewa, kaga babu ranar ƙarshe kenan, in ka ce akwai ranar da zai kare ka, ka ce yana zai yanke kenan, so wannan dai magana ce da malamai suka yi ta tattaunata a littattafaina aqida, so babu wani hadisi da yace aljanna da wuta gaba ɗaya haka za su kare.
To sai wannan take chamalan tana cikin damuwa, mijinta ne ya sake ta haka kawai, kuma sakin da ya mata din gaba ɗaya yana cikin bacin rai ne, tace kamar kuma an yi masa asiri ne, kuma da lokacin da aka sake ta ita ba ta cikin tsarki, shi ne take cewa kuma an ce ba a yin sakin mace a lokacin da ba ta cikin tsarki, shi ne take chamalan tana neman ƙarin bayani.
To na farko dai duk mutumin da zai yi saki sai ya fusata, galibi mutum an bata masa rai ne yake kaiwa ga saki, so ba wai kowane fushi bane ake cewa wai saki baya aukuwa a cikin sa, akwai waɗanda sun zaci cewa ai in dai mutum yayi fushin yayi tsanani ya saki matarsa sakin bai yi ba, wannan kuskure ne, ko malaman da suka ce saki baya tabbata a yanayin fushi mai tsanani, ba suna nufin kowane irin fushi ba, suna nufin fushin da zai kulle hankalin mutum ma ya zama yana yin abin bai san ma yana yin shi ba, shine al-iglaq, shine wanda hadisi yazo la talaqa fil iglaq, wanda yake cikin fusata matsananciya da ta kulle masa hankali, ba ya zama kamar ba wato shi da mahaukaci tababbe duk ɗaya ne, to shine suke magana a kansa, shine fushin da mutum zai yi abu bai ma san yayi ba, zai ma yi abin da shi kansa zai cuta bai san yana yi ba, kaga wannan aiki ne na mahaukaci ko aiki ne na wanda gaba ɗaya hankalinsa ya fita daga jikinsa, to wannan shi suke magana kamar sakin mahaukaci ne, amma wanda yana yin abu ya san yana yi, wani ma ɗauka zai ya rubuta, in turancin ne zai rubuta da shi kaga turancin sa tsab, in hausa ce ga hausa sa tsab, in larabci ne ga larabcin sa tsab, babu wani gwalangwalantu a ciki, yana yi yana ƙara wani emphasis, yana ƙara ƙarfafa zance, kuma ka zo ka ce wai wannan hankalinsa bai san me yake yi ba, wani ma zai lissafa a lokaci kaza na sake ki, to haka nan wannan lokaci kaza na kuma miki saki, wannan shi ne na uku, duk yana iya recalling ɗin abin da ya yi a baya, kuma wani ya zo ce a wannan sakin ai cikin fushi ya yi shi, wannan ba shi ne ake magana ba, ko mazhabar da ta ce haka daga cikin mazhabobi kamar mazhabar Hanabila ba sa cewa kowane irin fushi, suna karkasa fushin ne hawa-hawa zuwa wajen kashi uku. To kashi na karshe shi suke magana cewa saki ba ya tabbata da shi. So maganar kasancewa ke jika kuma ke zargi ai masa sihiri, wannan irin zargi ne da yawanci mutane in sun ga wani abu tare da mutum nan da nan sai su ce an yi sihiri, an jefe shi, wanda shi ma wannan tunani ne bai kamata ya waita a kwalamu ba. A mutum ya yi saki, ya yi fushi, ya yi saki, sakin sa ya tabbata, sai idan lokacin da yake sakin shi da kansa ma bai san ya yi sakin ba, wataƙila sai bayan an gama ma ake cewa ka fa saki ma take ce yaushe na saki, bai ma san ya yi ba, to kaga za a yi masa uzuri cewa la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, shi bai san ba me yake faɗa ba. To wannan kaga ya shiga cikin waɗanda suke kamar wanda ya sha giya ya bugu yake mai, bai san me yake ciki ba, bai san ba me yake faɗa ba. To wannan irin sane ake wa uzuri a kaulin wasu malamai. So a daina dauko kowane irin fushi ana cewa saki bai tabbata da shi ba, wannan kuskure ne. Sannan maganar ya saki ki baki da tsarki, wannan shi ma magana mafi inganci ta malamai shine wace koda ba ta da tsarki aka sake ta, sakin ya tabbata duk da cewa an yi sakin da ba haka ya dace ba. Wannan ana kiran shi at-talaqul bid'i, saki na sunna shine wace tun ya saki matarsa bayan ta yi tsarki kafin ya kusance ta a wannan tsarkin nata, dan kada ya tsawaita mata iddarta. To wannan shine saki na sunna, yayi shi kuma lafazi abinda saki daya ba ya dunkula saki yayi su gaba daya ba, wannan shi ake kira at-talaqus sunni, saki da sunna ta zo da shi. Wannan kuma mutun ya saki matarsa cikin al'ada saki ne na bid'a, amma kuma magana ingantacciya ita ce ne wannan saki ya tabbata, domin sayyidina Abdullahi dan Umar da yayi irin sa shi da kansa yake cewa annabi ya lissafa masa wannan a matsayin saki daya. Shi ya sa ma a hadisin annabi yake cewa ka dawo da matarka kai kome baya kasancewa sai bayan saki, yace raji'aha kai komanta ka dawo da ita, inda tana na a matarsa ba za a ce ka dawo da ita ba. To saboda magana ingantacciya shine saki da aka yi shi a cikin matsayin al'ada ba daidai bane, shi yayi laifi don ya saba wa shari'a, amma kuma sakin ya tabbata.
To sai wannan shi kuma yake cewa mallan mutum da yake da mata biyu kuma yana ba kowace haƙin da Allah ya dora masa, yace amma ɗaya daga cikin matan bata iya girki sosai ba kamar yadda ɗayar ta iya, saboda haka yafi kashe kuɗin cefa ne wajen wacce tafi iya girkin. Shine ke tambayar abin da yake yi hakan daidai ne?
To abin da ake bukata dai shine ya zanto ya kyautata musu bayan wajen ciyarwa, ya kyautata musu wajen zamantakewa. In ya zanto in yayi cefa ne ya kashe kuɗi kusan zai zama kamar yayi asara in ya ba ma waccan, saboda haka in tayi girkin zai ga kamar kuɗin da yake kashe a banza, saboda haka sai yake rage kuɗin da yake kashewa akan girkin ta. Wannan kuma tunda in ya bata za ta yadda yake so yayi dadi sosai ya ƙara abin da yake so, wannan ba laifi yayi ba. Da a ce yau wannan yana bata abu mai dadi, wannan kuma yana bata mara dadi, to wannan shine laifi. Amma kasancewar nan in ya kashe kuɗi asara zai yi, nan kuma in ya kashe kuɗin zai ga alama abin da ya kashe, ta ba cewa yayi laifi a nan dan me zai kashe kuɗi a nan da yawa can ya kashe kuɗi, zanto akwai sabab akwai dalili. Sannan kuma mu fahimta shi adalci da aka ce ayi a tsakanin mata ba yana nufin komai nasu daidai wa daida, ka raba wannan kuɗin cefa ne wannan ma dole in ya zama daidai wa daida babu wani dan tazara, wannan ba shine ake nufi da adalci ba. Abinda ake nufi yadda ka ciyar da wannan ka ciyar da wannan, yadda ka tafartar da wannan ka tafartar da wannan. Zamu ga wasu malamai in suka tsananta ba wajen batun nafaka din suke ce wai ana duba ma inda matan ta fito, wanda ta fito daga cikin jin dadi to kai batta kasar abin da ta saba ci, wacce kuma ta fito daga cikin jin abinci dai kowanne ta samu tana ci, to ita ma sai bata ira daidai nata. To wannan dai ba shine abin da ya kamata ba. Allah ya ce yunfiq dhu sa'atin min sa'atihi waman qadira alayhi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah, ana kallon shi mai ciyarwa ne ba wadanda zai ciyar ba, in yana da wadata to ya ciyar gurgudan wadatarsa ba gurgudan wadatar wanda zai ciyar ba, in ba shi da wadata ya dubi gurgudan karfin sa ya ciyar ba karfin wacce kauro ba, don ka ce haka to zai zama in mutun yana talaka ya auro mai kudi to duk inda zai samu mata abincin da ta saba ci sai ya samu mata wanda kuma ba shine abinda shari'a ta zo da shi ba saboda haka anan in ya zanto akwai sabab da yasa nan zai bada kudi da yawa saboda zai ga amfanin bayarwar nan kuma in ya bayar zai ga babu wani amfani sai yake rage kudin wannan ba a cewa yayi laifi ko yayi rashin adalci
to sai wannan yake cewa mallan ina ingancin cewar fadin inna ummin sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim tana maganin aljanu
a haka kawai dan tana abin nan in ka ce saboda qur'ani ne shi qur'ani ko idan karanta zikiri ne zikiri kuma yana korar shedanu shi zikiri yana korar shedanu amma ware wannan inna ummin sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim cewa ita ce mai korar shedanu haka in ka karanta ta shedan zai fi gudu ko aljan zai fi gudu wannan babu wani dalili akan haka ita ayar ma da ta zo a haka ba wai da aljanu aka ayar a cikin wasika ce da Nabi Sulaiman ya rubutawa sarauniyar saba wacce ake cewa mata sunanta Bilqis ita ya rubutawa wannan wasikar cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayhi wa atuni muslimun innahu min sulaiman inna kalma innahu min sulaiman ma ba wai shi Annabi Sulaiman din ne fada ba da aka dauko ta kamar da kan ka dauko envelope na wasika zaga daga wanda ta fito to wanda suka daga aka ce ai daga Sulaiman ne ana bude a abin da yake ciki bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayhi wa atuni muslimin da sunan Allah mai rahama mai jin kai lalle ku zo ku taho guri na kuna masu mi kauya wannan shine abin da wasikar ta kunsa kuma an rubuta ta ne zuwa ga mutane ba aljanu ba saboda in ka ce karanta alqur'ani yana maganin aljanu wannan haka ne ayoyin alqur'ani za ka karanta shi aljani ba zai iya sakewa a gurin ba saboda zikiri ne shi kuma aljani baya son zikiri iqama wannan akai aljani fita yake a guje baya son zama inda ake iqama inda ya shedani ne sai dai musulmin cikin su wannan kamar sauran musulmi ne amma shedanin su ba sa son iqama ba sa son kiran sallah haka nan ba sa son karatun qur'ani amma ba ana nufin ka ware wannan ayar ita kadai ka dauka ita ce shi shedan yake aljanu suke jin tsoro ba
kuma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to a madadin shehi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a kullum shi yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh